Yan Najeriya na ci gaba da fuskantar barazanar yan bindiga a sassa daban-daban na kasar, abinda jama'ar ke mamakin yadda aka kyale barayin suna cin karinsu ba babbaka. Jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin jihohin da ayyukan yan bindiga ke gudana ba baƙaƙƙiyawa, domin ko daren jiya Lahadi sun yi awon gaba da wani basaraki na garin Mamande Umar Abubakar da ke cikin ƙaramar hukumulkin Gwadabawa a gabashin Sokoto. Shugaban ƙaramar hukumar ta Gwadabawa, Aminu Aya Gwadabawa, ya ce da misalin karfe 2 na dare ne maharan suka kewaye gidan basaraken, suka ce ya nuna musu gidajen masu kuɗi na garin.
Ya ce to shi gaskiya bai ciya ga waɗanda aka kuɗi, na biyan shi waɗanda aka kuɗi ba su sun tafiya su suna cewa da suka zama. Allah shi da talaka ɗaya na Allah. To shi wannan mai gadin nashi ya yi ƙoƙarin shi ɗan yi abin da barazana ya da shi sai mu tashe shi. Na wani to shi na suka tafi da shi ƙorare. To amma dai har bisa yanzu ba a samu wani bayani gare su ba.
Abin da ke ƙara ɗaga hankalin mutanen yankin shine ganin yadda yan bindiga suka mayar da garin nasu madaddala a cewar shugaban ƙaramar hukumar.
Zona ganin ba a yi sati hudu ba da aka zo aka ɗauki wasu mata na wani mutum wanda a zaune abin na Togo da kuma wata mata ta wani gida, mata uku sun da duka suka tafi da su. Sannan can baya sun zo nan kasuwa Mamande suka yi halbe-halbe suka ɗauki mutane nan wurin da ‘yan kasuwa da kowa. Sannan can baya sun zo sun iske Fulani nan, to shi ne suka zo suka kashe su lokacin nan, ma ina ganin sai da su a tashi wajen mutum tara wurin.
Yankin Sabon Birni ma har yanzu tsugunne ba ta ƙare wa jama'ar yankin ba, a cewar wani mazaunin garin Tara, Hassan Tara.
Sun zo karkarar Tara da safe misalin 11 na rana, inda sun kai awon gaba da sama da mutum 17. Ta 18 an wata mata ce sun ka sako ta, ita ta zo ta faɗi ko mutum nawa ne. Sun je da shanun noma sa 10 kamar maraƙi 2-5 kenan.
Yanzu haka da sahan nan an kai waya da mutanen, saboda cikin sun kama akwai mai waya, ana kiran shi sai sun ka ɗauka. Suke cewa suna ɓarayi sun ka kama mutane, yanzu haka suna hannunsu. Sun ka ce dama rawun nan suke sun yi gata, sun yi tara kura ta rage abinda ɓaran ka hudu kenan ta waya.
Na yi ƙoƙarin jin tabakin rundunar 'yan sanda akan waɗannan hare-haren, amma dai abin ya gagara. Ganin yadda gwamnati ke ko oho da yadda jama'a ke fuskantar matsalolin rashin tsaro, duk da yake tana cewa tana iya ƙoƙarinta na magance matsalolin, ya sa wasu jagororin jama'a ɗora alhakin matsalolin ga shugabanni. Kamar yadda Honorable Aminu Almustapha Boza, ɗan majalisar jiha mai wakiltar Sabon Birni a jihar Sokoto, yake faɗa.
Da wani litin dai abin da a buƙatar su, ya za su yi su yi amfani ko talin yaya su ci zaɓe. Wanda abin da muka ƙara faɗa ma shugabannin Najeriya, da talakawa ne fa ake zaɓe, babu wanda ke kai kan shi saman kujera. Talaka shi ne ke zaɓe shi, idan aka kace talakawan nan ina ne za a yi zaɓe? Na biyu, talakawan nan ba su san inda su ga ma bindiga mai kyau balle su saye su kare kansu ba. Sun dogara da ubangijinsu, sun dogara da shugabannin nan ne. Saboda haka abinda muka ƙara faɗa ma shugabannin Najeriya, musamman ni Honorable Aminu Boza, ina ƙara faɗa ma shugabannin Najeriya, idan ba su canza salon mulkinsu ba, to abin nan zai dawo gare su.
Lamarin rashin tsaro dai a Najeriya a iya cewa ya ƙure tunanin 'yan ƙasa, waɗanda sun yi ta kokawa, amma dai abin har yanzu sai yadda Allah ya yi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.